sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 2 ga watan 8 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari da makiyaya suka kai a garin Kadamin na jihar Adamawa yayi sanadiyar halaka mutane 11 a yammacin jiya. Za kuma ku ji abin da masana harkokin siyasa ke cewa game da rufe ofishin kwamitin kula da kasafin kuɗin bana a Majalisar Wakilan Najeriya da jami'an tsaron farin kaya suka yi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke kallon irin rawar da 'yan sanda ke takawa a harkokin siyasa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wani.
Assalamu alaikum jama'a. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka, Donald Trump, yana kara huskantar tofin Allah wadai. A yau Talata biyo bayan wasu kalaman batanci da ya yi mawani ba a mulki musulmi wanda ɗansa ya mutu a yakin Amurka da Iraki a shekarar 2004. Shugaba Barack Obama ya faɗa a fadar White House cewa Trump ɗan kasuwa ne da yake takarar wata kujerar siyasa a karo na farko, bai cancanci ya gaje shi a matsayin shugaban Amurka ba, kuma yana ci gaba da tabbatar da hakan. Obama, wanda ya bayyana cikakken goyon bayansa ga 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a zaman magajiyarsa idan ya sauka kan wannan kujera a watan Janairu, ya yi kira ga 'yan jam'iyyar Republic da su yi Allah wadai da Trump. Yana mai faɗin cewa ƙorafi da ya yi a kan wato Khizr Khan da matansa Ghazala bayan da suka bayyana goyon bayansu ga Clinton a wajen babban taron jam'iyyar Republican, wannan maganar da ya yi na rashin mutunci ne. Obama ya ce idan har ba an fito ne aka bayyana da kalaman Trump ba, to duk wata kukar da suke yi su 'yan Republican game da shi wani huluƙo ne kawai. Obama ya ce kushika babu, dan takarar na Republican bai cancanci ya zama shugaban Amurka ba. Barack Obama ya yi waɗannan kalamai ne jim kaɗan bayan taron 'yan jarida da ya yi wanda ya gana da ainihin Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong.
A yau Talata, jami'an gwamnatin Amurka suka mayar da martani cikin tsanaki ga zargin da shugaban Turkiyya ya yi a fusace cewa kasashen yammaci suna goyon bayan ta'addanci tare da bin bayan waɗanda suka shirya masa juyin mulki wanda ya ci tura a watan da ya shige. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce babu shakka shugaba Recep Tayyip Erdogan yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma fusatarsa yadda ya ga dama. A cikin wani jawabin da ya yi yau Talata a talabijin, shugaba Erdogan ya sake nanata cewa 'yan kore na cikin gida su ne suke aiwatar, wato suka aiwatar da juyin mulkin da aka kulla daga waje, kuma waɗanda Turkiyya take ɗauka a zaman abokai sun naɗa hannu suna goyon bayan waɗanda suka shirya juyin mulkin da kuma 'yan ta'adda. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ya ce duk da kalaman shugaba Erdogan da ke ƙara yin tsami, babban abu shi ne har yanzu ana ci gaba da ƙawance a tsakanin Amurka da Turkiyya. A cikin jawabin nasa, shugaba Erdogan ya yi kira ga Amurka a kai tsaye da ta miƙa wa Turkiyya wani tsohon limami da shugaban na Turkiyya ya yi zargin cewa shi ne ya kitsa shirin kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyyar tasa.
Duk da cewar an kwashe sama da kwanaki 80 ana ɗauki ba daɗi a garin Aleppo, inda 'yan tawaye ke da ƙarfi, fararen hula suna amfani da dama da 'yan gudun 'yan agaji suka basu, suna barin wannan yanki na Siriya inda yaki ya ɗaiɗaita. Iyalai da dama ne suka bi hanyar ɗaya da su 'yan agajin suka samar a ƙarshen mako, suna barin wannan yanki na Siriya wanda ke ƙoƙarin jefa al'umma cikin wani hali na ƙaƙanikayi a birnin gabashin Siriya, inda 'yan tawaye suka mamaye tun shekarar 2012. sojojin Rasha sun ce akalla fararen hula 200 da sojoji 69 ne suka gudu daga yankin. Mutane ɗan kalilan da suka gudu daga wannan wuri yana tabbatar da irin mawuyacin hali da fararen hula da masu tsaron su suke ciki a birnin wato gabashin kasar kenan inda ɗan tawaye ke rike da shi da suke kuma kauce ma ayyukan ta'addancin su. Amma kuwa mazauna wurin sun bayyana a wata hirin Skype da VOA ta yi da su cewa akwai iyalai da daman da ke son barin wannan yanki amma suna tsoron bin hanyar da ɗan agajin suka tsara wanda suna ganin zai iya kai su ga a tsire su kamar yadda ya faru a birnin Homs a shekarar 2014 inda galibin mutane suka bata ciki har da waɗanda suka amince da umarnin da gwamnatin ta bayar da su bar wannan yankin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 11 sun riga mu gidan gaskiya a harin da Fulani makiyaya suka kai a ƙauyen Kadamun na ƙaramar hukumar Damsa da ke jihar Adamawa da yammacin jiya. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya ziyarci ƙauyen ya kuma yi hira da wasu da suke gudun hijira ga rahoton da ya aiko mana.
Suna Frank Anato daga Kadamun ne. Yaki ne yake yi shi ne muke gudu hijira muna tafiyan Damsa.
Ina iyayenki da mamaninki da babaninki suke?
Waɗansu sun gudu sun je da zuwarai waɗansu kuma tare da su muke tafiya. Muna tare da kannena da yayenena.
Daya daga cikin yara da mata da suka tsira da ransu daga kisan gilla da Fulani makiyaya suka share kwanaki 3 a jere suna kaiwa ƙauyen Kadamun na ƙaramar hukumar Damsa da ke jihar Adamawa da na iske kilomita 7 dauke da ƴan komatsansu da bayanin irin hali da suke ciki. Lokacin da na ziyarci Kadamun wanda yanzu haka ya zama Kango sai wasu ƴan ɗaiɗaikun matasa da kuma gawawwaki 8 a yashe a harabar makarantar firamare ta Kadamun ciki har da na wadda ya ci zaben kansilan yankin na ranar Asabar da ta gabata yayin da kowa wasu gawawwaki 3 na ɗakin ajiyar gawawwaki na babban asibitin Numan. Ga bayanin Adeno Ezra wanda ganau ne da kuma wasu daga cikin mutanen yankin da na yi hira da su.
Wallahi wannan abin da ya faru a idona ne gwangwan don wannan abin da zai fara faruwa ya faru ran Friday mu da suka kori Fulani nan danu nan su kai ma Fulani saboda su nemi hakkin su a can ne suka gaya mana ai Fulani sun tare su a dajo da muka waye gari ba mu gansu ba sai muka sake bi safe saboda mu neme su Fulani suka gan mu suka sake biyo mu suka kashe wayansu suna mana kisa har ya kai son 3.
Sunana ne Chief Freeman Dengro. Gaskiya a najiya muna da gawa 11 da muka samu yanzu kuma muna kan nema.
Kana nufin jami'an tsaro ba su dauki wani mataki?
Ba su dauki wani mataki ba abinda nake gaya maka nan don har yanzu in sun dauki mataki da yanzu akwai police ko mobile a wannan wurin.
Kiya muna nan a sai ana bizina nan ana kokari za sallame mutane sai muka ji harbin bin daga bayan gari akan cewa Fulani sun riga sun shigo. Domin yanzu haka nan ga wakin da muka tabbatar da su akwai ga waki guda 11.
Ga martanin commissioner ƴan sanda na jihar Adamawa Muhammad Gazali a fadar Hammabata da yake amsa tambayoyi daga ƴan jaridu.
Ma ƴan sanda ba su saki ci ba. Babu akwai ƴan sanda sosai kuma shi DPO ɗaya na nan garin yana nan wurin. Shi muka sa shi muka ce je nemi duk abubuwan da ya kamata ya zo ya faɗa mana.
Sabanin kalaman commissioner ƴan sanda na jihar Adamawan Hammabata Homon Alhamdu Glaston Teneke sarki mai daraja ta ɗaya ya ce an yi asarar rayuka jikka ta jama'a da kuma salwatar dukiyoyi a ƙauyen na Kadamun.
Yan sanda sun ce babu waɗanda aka ji
akwai su da yawa
nan yau za su yi rame su ga mutane waɗanda aka kashe suna nan a zubai.
Bisa dukkan alamu dai matakan da gwamnatin jihar Adamawa ke ɗauka ya gaza shawo kan matsalar rikicin Fulani makiyaya da kuma manoma. Tambayar kenan da na yi wa mataimakin gwamnan jihar Adamawa injiniya Martins Babale. Kawo lokacin da nake hada wannan rahoton babu jami'an tsaro a yankin yayin da mazauna ƙauyuka da ke makwabtaka da garin na Kadamun ke ta ƙauracewa domin rashin tabbas na tsaron rayukansu da dukiyoyinsu. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
A gaida Sanusi Adamu. Rufe ofishin kwamitin kula da kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016 a Majalisar Wakilan Najeriya da hukumar tsaron farin kaya ta yi ya bude wani sabon babi a batun badakala a ringizan da ake zargin shugabannin Majalisar Wakilan sun yi a kasafin kuɗin na bana. To ko me kundin tsarin mulkin ƙasa ya shata game da aiki tsakanin bangaren zartaswa da na majalisa da kuma na shari'a? Madina Dauda ta hada mana rahoto.
Abin da ya fi daukan hankali a batun rufe ofishin kasafin kuɗin da ke cikin harabar majalisar ƙasa shine damar da hukumar tsaro ta farin kaya ta samu har ta shiga majalisar ta rufe ofishin, ganin cewa kundin tsarin mulki ya raba wa kowa wurinsa da kuma irin ayyukan da kowa zai yi, kama daga ma'aikatan gwamnati da na majalisa da na bangaren shari'a, duk suna nan a rabe. Barista Mai Nasara Umar ƙwararre ne a fannin kundin tsarin mulki, yayi bayani
akan waɗannan zarge-zarge. Hukumomi na farin kaya ko ma hukumomi masu sanye da kaya ma na sarki suna da ƴancin da za su iya zuwa su shiga kowane ofishi ne na majalisa domin su yi kokarin yin ɗayan biyu, wala Allah su yi kokarin yin bincike domin su gano me ya gaskiyar korafin da aka kawo a gaban su, ko kuma a'a su je domin su kare waɗansu takardu ko na'urorin bayanai waɗanda suke a wannan ofisoshin, waɗanda suke rike da ofisoshin suna cikin waɗanda ake zargi, wanda idan ba su je suka yi kare waɗannan na'urori ko takardu ba, waɗansu na iya samun su, wala Allah su cire su daga cikin takardun da za a iya gabatarwa gaban kuliya in abun ya zo ga shari'a, ko kuma ma gaba ɗaya a rasa su gaba ɗaya, wanda zai iya kawo rauni ga al'amuran da za a tafi da su na bincike ko kuma na shari'a in an je gaban kuliya.
Batun binciken kasafin kuɗi da kuma rawar da hukumomin tsaro ke haraman ɗauka shine ya ja hankalin Honorable Magaji Da'u Aliyu.
Ɗaya daga cikin babban aiki shine a zauna lafiya. In suka fuskanci kaje za a yi tashin hankali ko akwai wani abu, wani ma zai iya sharri ko a kona wurin dan dai a samu fitina. Inda haka suka san kyauta. In kuma bincike ne ba aikinsa bane. Akwai EFCC, akwai ICC, akwai ƴan sanda. Aikinsu ne. Amma an san yi ne domin su kare mutuncin majalisa, su kare a samu zaman lafiya. Nima ina goyon bayan wannan.
Hukumar tsaro na farin kaya sun rufe ofishin kwamitin kasafin kuɗin da na shi kanshi tsohon shugaban kwamitin Abdulmumin Jibrin. Mutane sun zura ido domin a ga yadda za a warware wannan badakala, ganin cewa an jima majalisar wakilai ba ta fada a cikin rikici irin haka ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke kallon irin rawar da ƴan sanda ke takawa a harkokin siyasar Najeriya, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, za mu fara da jihar Kaduna.
Hello, barka da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
to igayin alaran male riga cikin kabila.
Mallam Ibrahim, me ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shi ne gaskiya dole ne in jingina ma hukumar SS saboda ya nuna cewa sun san aikinsu. Duk inda aka ji rahoton wani abu ya faru ko ko an ji kishin-kishin, to ga duk matakin da ya kamata a ce an ɗauka na ganin cewa wannan abin bai kai ga faruwa ba, to lalle a je a dakile wannan gurin kuma a ɗauki duk wani hukunci da ya ɗauka wanda yana ƙarƙashin doka.
To Mallam Ibrahim daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Da wa muke magana daga Nasarawa?
Sunana Sha'ibu Zan, yanke kifi jihar Nasarawa, alƙalin ƙungiyar murar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa.
To Mallam Sha'ibu, me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau?
To ra'ayina dangane da harkar siyasa da hukumar ɗan sanda ke shiga. To ni a ganina ba laifi bane don zan shiga harkar siyasa, amma matsalar ita ce kawai rashin yin adalci da kuma nuna wani ɓangare da suke so wanda kuma hakan bai kamata ba.
Mallam Sha'ibu kenan daga Nasarawa, yanzu kuma bari mu je jihar Plateau.
Barka
ka dai, da wa muke magana daga Jos?
Muna magana da Mallam Musa Aike Kalume Itace a nan Jos Plateau, Ngorogo.
To Mallam Musa, me za ka ce? Muna jinka.
A kan wannan batun da ake yi a kan rawan da 'yan sanda suke takawa kan harkar siyasa. Wato gaskiya kowa ya ji rariya dai ya san za ta zubda ruwa.
Mallam Musa,
da yadda su suke aikin su, ni a gani na ta yi daidai, gan ba za a zauna babu su. Yanayin halin mu ne yanda suke, duran da muka gaji da irin yanda su suke aikin su yadda muke so mu zama, to sai mu san yanda za a yi a zauna da ita. Allah ya taimake mu.
To amma Mallam Musa daga Jos, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Umar Abdullahi Iwala, wanda ake fi sani da suna Marques.
To Mallam Umar Abdullahi, me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai?
To abin da nake so in faɗa dai shi ne, 'yan sanda dai suna da dama su shiga harkar siyasa in ya kama kama haka. Yanzu abin da 'yan hukumar 'yan sanda na Firinka SSS suka yi, ni a ganina ya dace, saboda a kare wannan wuraren saboda samun bayanai na sirri, watakila wannan badagala da ake magana ko gaskiya ne ko ƙarya, a samu a duba abu. Shi ne ra'ayina.
To Mallam Umar Abdullahi kenan, mun gode da ra'ayinka. Mun ƙara samun wani kiran har yanzu dai daga nan jihar Bauchi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi? Malami na Bauchi, ko kana jin mu? To ga dukkan alamu dai layin malami na Bauchi ya goce, amma mun samu wani kiran daga Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad Daudu daga Yauta, wato karamar hukumar Marjan Local Government.
Malam Muhammad, menene ra'ayinka?
Korafina a kai na batun shigaran 'yan sanda ga matsalar majalisar yini ya yi kyau, saboda idan ba su shiga cikin wannan harkokin, yana iya su 'yan majalisun su sa hannu zuwa ga a ɓata su waɗannan na'urorin nan na tsaro da na'urorin nan na sirri, domin a samu bayani da cikin bayani game da ayyukan da suke yadda suke gudanar da ayyukan majalisar.
Mallam Muhammad Dauda kenan daga Neja, yanzu kuma bari mu je Daura jihar Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Daura?
Ina magana da Hamisu Daura.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya aikin da ƴan sanda suke ko kuma harkokin da suke ga cikin siyasa yana da kyau. Domin shiga su yana ƙara ainihin kyakkyawar alaƙa da kuma ci gaba ƙasa. Kuma daga ƙarshe muna fata Ubangiji Allah taimake su.
To madalla mun gode malami daga Daura, kuma annan muka kawo ƙarshen amsa wayoyinmu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da 'yan wasar ƙwallon ƙafa na ƙasar Faransa 'yan ƙasa da shekaru 19 ɗiya mata, waɗanda suka bi sahun takwarorinsu maza inda suka lashe kofin ƙalubalenka na ƙasashen Turai a ranar Lahadi da ta gabata a wasan ƙarshe da suka buga da ƙasar Spain wadda suka yi ma 2-1. Shi dai wannan wasar an yi shi cikin wani yanayi mai tsananin gaske, tunda sai da aka dakatar da wasar tsawon kusan awa 2 kan kuma a sake komawa. Amma duk da haka 'yan matan na ƙasar Faransa suka yi nasarar lashe wannan kofi. Shi kuma dan wasan ƙwallon ƙafan nan Arkadiusz Milik da ke buga ma Amsterdam dan ƙasar Poland yanzu haka ya rattaba hannu akan tsabar kuɗi sama da miliyan 35 na euro domin buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta ƙasar Italiya. Wannan ko domin ya canje Gonzalo Higuain wanda club din Juventus de Turin na ƙasar Italiya ya saye akan tsabar kuɗi miliyan 90 ga club din Napoli. Idan muka leka a wasannin Olympic kuwa, waɗanda za a soma a farko-farkon watan nan na Agusta a ƙasar Brazil, dan wasan tennis din na Stan Wawrinka dan ƙasar Switzerland yanzu haka ya bada bayanin cewa ba zai samu damar halartar waɗannan wasannin ba. Shi dai Stan Wawrinka yana fama ne da ciwo gabansa, kuma a cewarsa wata sanarwa da ya fiddo a ranar yau, ya ce likitocinsa sun ba sa shawarar da kar ya halarci wannan wasa domin ya samu ya huta. Shi dai dan wasa na hudu ne na duniya yanzu haka Stan Wawrinka ba zai samu halartar waɗannan wasannin na Olympic ba, waɗanda za su wakana a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil, kamar takwaransa Roger Federer da kuma Belinda dukkansu ƴan ƙasar Switzerland. Har yanzu dai dangance da wasannin na Olympic, yanzu haka ana raɗi-raɗi game da kowanne ne zai kunna wutar soma waɗannan wasanni na Olympic a ranar Juma'a mai zuwa. Waɗansu na ambatar tsohuwar tauraruwar ƙwallon ƙafa cewa da Pele, ko kuma tsohon zakaran ƙwallon wasannin tennis na ƙasar Faransa a Roland Garros musamman maso uku cewa da Gustavo Kerten. Yanzu haka dai ana ci gaba da raɗi-raɗi, amma dai hukumar da ke kula da tsare-tsaren waɗannan wasanni har zuwa yanzu ta lakame sunan wanda zai kunna wannan wutar a ranar Juma'a mai zuwa. Haruna Maman Bako na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga babban birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Ranar 28 ga watan Yuli za mu yi bikin cika shekaru 65 da amincewa da ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka jibinci nuna jinƙai ga bil'adama a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, wato dangantakar da ke tsakanin zauren majalisar da matsayar masu gudun hijira. An dai fi sanin wannan batu da matsayar da aka cimma a shekarar 1951. Wadda ta shafi masu gudun hijira, wannan yarjejeniya ta kunshi fannoni daban-daban da suka hada da bayyana wane ne dan gudun hijira tare da nuna ƴancin mutanen da ke neman mafaka. Wannan matsaya da majalisar ta cimma ita ce yarjejeniya ta farko a matakin ƙasa da ƙasa da ke tattare da rayuwar dan gudun hijira, wadda ta kunshi rattaba hannu da kasashe suka yi na amincewa su baiwa ƴan gudun hijirar da suka shiga yankin su mafaka. Yajejeniyar haƙƙin layau ta amince da a baiwa ƴan gudun hijira damar yin walwala kamar gudanar da addinin su da ayyukan su da samun ilimi ba tare da fuskantar wata matsala ba, tare kuma da ba su takardun yin tafiye-tafiye da izinin yin zirga-zirga. Wannan matsaya da aka cimma har ila yau ta rataya wasu ayyuka a wuyan ƴan gudun hijirar da suka hada da bin dokokin ƙasar da ke ba su mafaka ta shimfiɗa musu. Amma abu mafi muhimmanci da matsayar ta cimma shi ne ba za a tilasta wani ɗan gudun hijira ya koma ƙasarsa ba, musamman inda yake fargabar za a musguna masa. Takardun wannan matsaya da aka cimma sun samo asali ne tun a lokacin da ƴan gudun hijira sama da miliyan 40 da yakin duniya na biyu ɗaiɗaita suka kuma kurara zuwa nahiyar Turai domin neman mafaka. A yau mun tsinci kanmu a tsakiyar wannan matsalar kurara ƴan gudun hijira, wacce ita ce mafi girma tun bayan bala'in farko da ya sa aka cimma wannan matsaya. A wani kiyasi da hukumar da ke kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, fiye da mutane miliyan 20 a duk faɗin duniya sun cancanci su ci gajiyar wannan yarjejeniyar. Saboda cika shekaru 65 da cimma wannan matsaya da aka rattaba hannu a kai, wacce ke nuna irin jin ƙanmu, ya kamata kada mu manta da tarihinmu. Mu kuma dungumu wajen ganin cewa ba a sake barin irin waɗannan matsaloli sun ƙara faruwa a nan gaba ba. Ya kuma kamata mu rungumi ƴan gudun hijira a duk inda muka tsince su, mu taimaka musu ko ta yaya a koda yaushe har sai zuwa lokacin da rayuwarsu ta daidaita. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
A nan birnin Washington agogonmu na cewa karfe 5 sauran minti 4. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka, Donald Trump, yana ƙarawa huskantar tofin Allah wadai a yau Talata, biyo bayan wasu kalaman batanci da ya yi ma wani ba Amurki musulmi wanda ɗansa ya mutu a yakin Amurka da Iraki a shekarar 2004. Shugaba Barack Obama ya faɗa a fadar White House cewa Trump ɗan kasuwa ne wanda ke takarar wata kujerar siyasa a karo na farko, bai cancanci ya gaje shi a matsayin shugaban Amurka ba, kuma yana ci gaba da tabbatar da hakan. Obama, wanda ya bayyana cikakken goyon bayansa ga ƴar takarar Democrat Hillary Clinton a zaman magajiyarsa idan ya sauka daga kan wannan kujera a watan Janairu, ya yi kira ga ‘yan jam’iyyar Republican da su yi Allah wadai da Trump. Yana mai faɗin cewa ƙorafin da ya yi a kan Khizr Khan da matarsa Ghazala a bayan da suka bayyana goyon bayansu ga Clinton a wajen babban taron jam’iyyar Democrat na makon jiya na rashin mutunci ne. A yau Talata, jami'an gwamnatin Amurka sun mayar da martani cikin tsanaki ga zargi da shugaban Turkiyya ya yi a fusace cewar kasashen yammaci suna goyon bayan ta'addanci tare da bin bayan waɗanda suka shirya masa juyin mulki wanda ya ci tura a watan da ya shige. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce babu shakka shugaba Recep Tayyip Erdogan yana da 'yancin bayyana ra'ayoyinsa da kuma fusatarsa yadda ya ga dama. A cikin wani jawabi da ya yi yau Talata a talbijin, shugaba Erdogan ya sake nanata cewa waɗanda suka yi nemi su mai juyin mulki an kulla wannan abin ne daga waje, kuma waɗanda Turkiyya take ta ɗauke su abokai su ne suka shirya wannan abin a ƙasashensu.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni, da engineer mu Mr. Skip Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.